Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari.
Ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari, inda a yau ma zamu yi magana ne akan tasirin zanga-zangar lumana. Ko ya jama'a ke kallon wannan matakin?
A fito ayi zanga-zanga cikin lumana, daga kwalaye a duniya ana yi, ina magana cewa ga abin da muke so, ga abin da ba mu so, to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurara talaka ta yi abu na akai, to ni wannan hanya ne mai kyau. Amma irin hanya ce ayi kone-kone, a je a kona police station, a kona kaza, a motocin yan sanda, kona ba abu ne mai daidai wannan.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsaran, muna tafa da ƙarin bayani.
Wakilin sashen Hausa Ayola ya samu tattaunawa da matasa akan wannan batu na zanga-zanga a cikin lumana. Sannan daga Kaduna, wakiliyar sashen Hausa ta tuntuɓi jama'a akan yadda suke kallon wannan lamari na zanga-zangar ta #endsars da aka yi ta yi a baya-bayan nan.
Muna kuma tafa da rahoton da aka hado mana daga Abuja, duk dai akan wannan batu na zanga-zangar endsars. Jama'a, sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Yanzu kuma bari mu fara da rahoton Hassan Mai na kaina da ya aiko mana daga Abuja.
Wata sanarwa da hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta aiko mana na nuna cewar Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya dakatar da 'yan sandan nan da ke yaƙi da fashi da makami, wato Federal SARS da sauran takwarorinsu irinsu IRT da STS da kuma sauran zuratun 'yan sanda na musamman masu yaƙi da 'yan ƙungiyoyin asiri daga yin sintiri ko kafa shingayen binciken ababen hawa ko kuma binciken motoci akan hanyoyi. Sanarwar wacce kakakin 'yan sandan Najeriya DCP Frank Mba ya sanya wa hannu ta ce an kuma haramtawa 'yan sandan fita aiki ba tare da sanya kayan sarki ba. Daukar wannan mataki dai ya biyo bayan yadda rundunar ta bankado irin aika-aikar da wasu jami'an da ke tafkawa ne ta hanyar fakewa da guzuma suna harbin karsana, wanda kuma hakan ya sabawa dokoki da ka'idojin aikin ɗan sanda. Sofeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya fito karara ya nuna ɓacin ransa bisa yadda 'yan sandan ke keta hurumin sirrin 'yan ƙasa ta hanyar binciken wayoyinsu da kuma kwamfutocinsu, inda ya ja musu burki ya ce daga yanzu abin ya isa haka, dole su tsaya ga huruminsu na yaƙi da 'yan fashi da makami ko kuma masu garkuwa da mutane. Masana tsaro dai irinsu Dr. Yahuza Ahmed Getso na ganin akwai matakan da ya kamata ɗauka domin kawo gyara a wannan rukunai na 'yan sanda.
Abu na farko, a tabbatar da cewa an canza tsarin da ake ɗaukar jami'an 'yan sanda da kuma tura su guraren aiki a rinƙa yin shi ba tare da nuna waɗanda suke da iyayen gida da kuma waɗanda suke shafaffu da mai da wanda kuma ba shi da kowa a aiki. Abu na biyu, a ɗauki matakin ba sani ba sabo. Jami'an da ake kamawa da laifuka na 'yan sanda waɗanda suka aikata waɗansu laifi, a tabbatar da cewa kowane ne kuma matsayin shi, to an ɗauki mataki kuma an tallata wa duniya cewa wane ya aikata laifi kaza ga abin da aka yi. Sannan abu na uku, gwamnatin Najeriya ta sake lale, ta yi alkawarin za ta yi gyara akan harkar tsaro. Sai daga cikin abubuwan da za ta yi gyara shine yin gyara a tsarin al'amuran aiki na 'yan sanda. A cikin shi kuwa akwai samarwa da su kansu 'yan sandan kayan aiki wanda ba su da shi. 'Yan sandan Najeriya ba su da makamai. 'Yan sandan Najeriya ba su samun horon da ya kamata su samu.
gari annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su Jirgin nan Yamani, shi jirgin biyan nan Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan.
A gaida Hassan Maina kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta tuntuɓi jama'a domin jin ra'ayinsu akan zanga-zangar lumana, musamman ma na MSAS.
Sunana Muhammad Murtala, muna ganin mu a matsayinmu na al'umma da kuma shugabannin matasa. Lokaci ne ya yi da ya kamata a duba yadda tsarin tafiyar da harkan wannan runduna na 'yan sanda na SAS suke tafiyar da ayyukansu. So da gaske akwai matsaloli masu ɗimbin yawa wanda aka samar da wannan runduna don su magance wato batun fashi da makami da kuma sauran ayyuka na ɓata gari. To har yanzu waɗannan matsalolin na daɗa ci gaba. So muna ganin abin da ya kamata shine a samu a duba a gyara yadda ake tafiyar da abubuwan ne. Amma idan ka ci gaba ɗaya ka dakatar da aikin ko kuma ka lalata shi, so zai iya haifar da wani matsalan da ba shi bane ba. Kuma mutane suna tambaya me yasa a arewa ake fuskantar mutane suke kira a gyara ne, kudu kuma suna cewa a gaba ɗaya ma abun bata da amfani. To wannan yana ya samu asali ne saboda yanda tsarin al'umma yake. Kamar nan arewa zaki ga mutane ne masu biyayya, masu bin doka, harka na fashi da makami bai zama bai kaka gida ba. Amma kudu kuwa ta zama kamar ruwan dare da kuma son ayi kuɗi cikin lokaci kankani. Zaki ga matasa a wurin sun shiga wannan harka na yahu-yahu da sauransu, wanda kuma su ne waɗanda wannan satsin suka fi takurawa. Saboda haka wasu ma suka ce asalin zanga-zangan ma waɗanda ne suka fitar da kuɗi suka samar don a samu a ɓata lamarin don su ci gaba da cin karansu ba babbaka.
So
ra'ayina shine a gyara tsarin ne, amma ba a rusa shi ba. Zan rusa zai iya haifar da wani matsala na daban.
Sunana Mikael Abubakar, ni dai a ra'ayina tsakanin ga Allah so ke sa su daka yin nan daidai ne. Saboda bai kamata a ce SAS ba aikin da aka sa su dinga yi ba sa yi ba. Kullum su ne yannan hurumin da ba nasu ba, suna shiga hurumin da ba nasu ba, har matan aure suna dukansu. Abubuwa ne jiwa wanda zai bata da amfani. Shi yasa kaga shi shugaba Buhari mai hangen nisa ne, shi yasa kaga ya soke su.
Sunana Abdulrashid Aliyu Muhammad, ni gaskiyar a ra'ayina ban ji daɗin soke su da aka yi ba. Saboda duk lokacin da za a ce ga mutum yana na abu, dole za a duba amfanar wanda aka si wanne fi yawa. Abin da suke na amfanar da al'umma shi ne fi yawa ko zaluncin nasu ne fi yawa. To ni a nawa mahangam abin da suke na amfanar da jama'a ya fi abin nan ɗin siya. Kuma dama ko hisabi za a ma mutum akan duba in aiki alkarin shi ya fi yarin jaye na sharrin to ya tsira ko a wajen Ubangiji. Saboda haka ni ban ga dalilin da zai sa a ce an soke su ba. In ma wani gyara ne sai a kira su a tunatar da su kaza da aiki suna wuce iyaka.
Sunana Bello Abdulrahman, maganar soke SAS gaskiya bai yi tsari ba. Ya kamata a ce ana tunatar da su akan aikinsu. Ga abin da ya kamata su yi, ga abin da bai kamata su yi ba, amma aikinsu yana kyau saboda 'yan yahu-yahu ɗin nan sun yi yawa, suna abubuwa iri-iri kuma muna gani, kuma suna dealing da su da kyau. Katsina, Maiduguri, Zamfara, duk suna aiki ana gani kuma ana jin daɗin aikinsu fiye da soja. Soja yana aiki ba bai yi ba, amma ana jin daɗin aikin SAS fiye da soja. Amma ya kamata a riƙa tunatar da su ne su daina shiga wani hurumi wanda ba nasu ba. Kamar a ce an kama rigiman fili a kai SAS, an kama rigiman gida a kai SAS, gona a kai SAS, wannan duk ba hurumin su bane. Saboda an kira su anti-robbery squad, ya kamata a ce akan abin da aka kira su akan shi kawai suke aiki.
Sunana Salat Abubakar Usman, eh ra'ayina a game da wannan zanga-zanga da aka yi na maganar soke SAS. Ina da ɗan Najeriya, soke SAS da aka yi a guri na gaskiya bai yi daidai ba. Saboda hujja na shine in suna kuskure a wani wuri, kuma suna alkhairi a wani wuri. Dalilina shine misali yanzu in a ce sun yi wani daga cikin bangare a ce da sasa yayi laifi ai gwamnati tana nan tana sa ido akai tana iya a kawo su a hukunta su amma magana a ce a sauke su nan ni gaskiya mu ina dan Najeriya mu tsayin ra'ayi na ni gaskiya bai mun daidai ba kuma sannan in har akwai hanyoyin da zamu dinga bi har gwamnati saurari talakan Najeriya to wannan hanyin yayi daidai a fito ai zanga-zanga cikin lumana daga kwalaye a duniya ana yi dau kwalaye an na magana cewa ga abin da muke so ga abin da ba so to har in gwamnati za ta dinga jin irin wannan abubuwan kuma ta saurari talaka ta yi abin akai to ni wannan hanya ne mai kyau amma irin hanya a ce ai kone-kone a ji a kona police station a kona kaza motocin yan sanda ko wani abu wannan ba abu ne mai daidai wannan abin da aka yi na siyukiwa din da aka yi kwata-kwata din nan gaskiya ni ban ji daɗin shi amma ina jira ba a ra'ayina kamata yi a ci an zauna gwamnati ta zauna ta yi dubi su waye wani bangare ne sasin suka yi laifi sai a ji a hukunta su ko kuma a tsaya a yi garan bawul ga wannan bangare na sasin amma ni a ra'ayina gaskiya ni ban ji daidai ba gaskiya
sannan su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talaka ba a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba ku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba an yana da wuya ta kula da ku wannan mota ce kasa in ba hanya za ka yi
masu sauraro yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Ayola Ibrahim Abdulaziz inda ya gayyato mana matasa waɗanda a baya sun jagoranci shirya zanga-zangar lumana a jihar Adamawa domin jin yadda suke kallon tasirin irin wannan zanga-zangar.
Sun zama karuka farauta
ke kuma farauta suna zama kwarai da gaske idan ka ga a dauki wani abun goro a basu shi yasa zaka ga akwai wata kalma da take da tasiri a Najeriya wanda duk wani wanda yake Najeriya san abin da yake da security board in ka tambaye shi ko menene security board bai sani ba amma kalma yana da tasiri sosai kowa ya san harkan kudi ne a wuri to za a ce maka akwai security board akwai waye-waye to a dauki wayannan kudaden ana ba ma jami'an tsaro su kuma suna yin abin da ba daidai ba duk da akwai kalilan wata kilo wanda ba za su yi wannan din ba amma dai mafi yawa yawancin jami'an tsaro
su Mustafa Teku ko ka taba fuskantar nasa a baya kakan jagoranci irin wannan lokaci idan wani bukata haka ya taso ko ka fuskanci wannan tijja wallahi daga bangaren su mahukuntan jiha ko karamar kuwa ko kasa ko kuma jami'an tsaro
kore da gaske mun sha wannan wato ka san yawanci wanda mutanen da suke so su yi zanga-zanga musamman ma wanda suke so su soma abun ba su san ya ake abun ba ka san a dokan kasa ba dokan da tace kaje ka rubuta ma dan sanda za ka yi zanga-zanga dan sanda baya da hurumi ka nemi izini a wajen shi ka yi zanga-zanga zanga-zanga za ka fito ne ka fito
ka amma za ka nemi kariya kuma
in kana in bukatar haka ya taso shi ma in bukatar haka ne ya taso in ka sanar da dan sanda shi ne ka ce masa to ina so in zanga-zanga ka fita ka kare ni ne ba wai ka bani izini in yi ba to mutane da ba su san wannan ba kullum sai ka je ana rubuta ma police muna so mu yi zanga-zanga police kuma sai suka yarda muna da wannan hurumi suka shiga rigan kawai suka zanna sai su ce maka ba za ka yi ba don kaza wanda ma kai da ka je wajen su din kai ne maka ba su wannan power din kuma wannan karfi wannan iko din ba su da shi to a lokacin da ka rubuta musu zaka ga za su ce maka ba za ka yi ba su doki motocin su je su aje a wurin su hana ka mun ji ganin wannan ni ma ya faru da ni amma akwai abinda muke yi mu in za mu yi zanga-zanga musamman da nan jihar Adamawa ba ma sanar da police ba ma gaya musu ba ma kuma magana a yanan gizo zamu yi zanga-zanga ba ma magana a radio zamu faɗa inda zamu haɗu haɗu a wurin kawai kaga a lokacin da kowa ba za mu zo a gaba ɗayan mu ba kowa zai taso wannan ya hau a caba wannan ya wannan wannan ya zo da kafa mu haɗu a wurin kaman zanga-zangar da muka yi
wato kuka samace su kenan
haka muke yi a lokacin da muka je akwai zanga-zangar da muka yi a fadan House of Assembly na Adamawa da muka je ba wanda ya san ya kai muka kawai suka ga mu a mun taru to a lokacin mun zo mun kare zanga-zangar mu kafin police za mu su isa na tabbata ba su da mai sun je neman mai sun je kaza kafin su gama su zo mu riga mun wasa mu yi zanga-zanga mu mun kare to irin wannan mun sha fiskar
amma a kasashen da aka ci gaba kuma aka ce da akwai ba da nazo suke ba tamkar ba da kariya da
haka ya kamata ko a dokan kasar Najeriya ka san a lokacin da muka gaza sai kullum muna kallon kasashen waje sai mu ce a kasan waje ai kaza ne wanda kuma dokan kasan waje din constitution wannan kundin mulkin su sare mulki da namu din ɗaya ne to ba wani bambanci amma domin gazawan shugabancinmu da kuma rashin karatu ko kuma rashin ilimi na mabiya ba su san ma menene incin su ba yanzu in wani ya ji ba a zanga zanga sai ba a rubuta ma police na zanga zanga sai ita mamaki ya ce to wannan yana so ya batar da mu fa domin rashin karatu
to ai aluban da gare ka so ta dakata da idan ma matasa an fito kamar yadda shi Mustafa ya fada kan cewa kace da wasu ka iya fakewa da wannan su ingiza wasu walau su yi domin gomba ko kuma akasi yanzu ya faru misali wannan zanga zanga da aka yi na kwanan nan aka tada akwai wanda su kuma suka fito suka ce sai dai a bar SAS akwai kuma wanda wani ya cewa su matasan ne ba su san a yadda ake yi ba ko kuma a su matasan yanzu sun zama tamkar karnukan farauta wato da su ake amfani kowane bangarorin
ta idan ka duba za a iya cewa yanzu Najeriya komai ya dawo da siyasa a ciki an kauce tsarin siyasan yanda ya kamata a yi shi sai ana dawo da dukkanin wasu abubuwa da ka sani sai an sa siyasa a ciki wataƙila zai iya yiwuwa mun ji cewa za a yi zama tsakanin SAS ko kuwa shugaban ƴan sanda ta Najeriya gaba ɗaya zai dakatar da SAS to idan mu SAS ɗin akwai masu ƙarfi a cikin mu za mu iya samu wasu matasa ƴan kalilan mu ce to su fa waɗannan bangaren su nuna rashin yardan su akan wannan abun su nuna muhimmancin akwai sasana da muhimmanci da sauransu an sani babu wani department ko kuma wani bangare da za a kirkiro na jami'an tsaro da za a ce bai da muhimmanci amma idan ka duba muhimmancin sa din an kauce akan abin da ake yi da ai akwai shugabanni sarakunan gargajiya ma sun ce maimakon a rusa din goma a gyara to gyaran ne ba zai yiwu ba na farko in ka gyara zaka ga abin da mutane suka saba abinda suka saba aikatawa din da ake zargin su din shine za su sake dawowa suna aikatawa kaga babu amfanin cewa an gyara din ko shi kanshi
to misali kenan kai da kan cewa wasu ka iya amfani da ungiyoyin matasa
suna yi
ina nufin a bangaren misali wani suna goyon baya wasu kuma su haka
wasu suna yi domin me idan ka duba ai abun a fili yake kowa martaba sa yake karewa kamar yadda muka riga muka faɗa yau idan za a taba ni idan ina da matasan da suke karkashi na ko na san su zan iya cewa da Allah ku ga wannan abun goro ku yadda za ku yi dai kada a taba ni ko kuma za a taba wani na mun san manyan Najeriya da yawa wasu ana zargin su suna yin wannan
to prof zan dawo gare ka wani da yake amfani da shi ne idan muka duba kamar kasashen waje da aka ci gaba kafafen sada zumunta social media su ma sun taka muhimmiyar rawa wajen wayar da kai kuma zabar da su matasa na neman yancin kansu ya kake ganin misali a kasashen na irin Najeriya
to wato kasashen sada kafafen sada zumunta ina ga za su yi taka rawa a gaba a kasan nan sosai ko zafi mai zuwan nan ina gani kafafen sada zumunta za su yi taka rawa sosai da kuma wayar da mutane ke kaga kaman abinda yake faruwa da maganar SAS din nan yanzu duk Najeriya duk shugabanni dalilin wannan kafafen sada zumunta ne suka san wannan abinda yake faruwa in ka lura da abinda yake faruwa a nan jihar Adamawa kaman kwanakin nan ana so a yi zanga-zanga maganar hanyar gudun Yola an dade an yi shiru amma dalilin kafafen sada zumunta har minista ya fito ya yi magana to kaga wannan abun zai canja akalar shugabancin kasan nan zai kawo kuma duk abin da shugabanni suke yi za su zama dole ne su an sama mutane abubuwan da suke bukata dole kuma su ba mutane bayani akan abubuwan da suke faruwa in sun yi kuma in ba su yi ba kuma mutane za su hau wannan kafafen sada zumunta za a yi zanga-zanga za a yi ta rubuce-rubuce da sauransu kuma dole zai dame su shugabannin don ba barin su za a yi su yi ta abubuwa da ake kamar
da ba. Jami'ai ke tunanin kan cewa kuma su mahukunta kayan ɗauka idan ka duba in ka kwatanta da wasu kasashen da ke suka ci gaba musamman ta kafafen yaya labarin ba ka gani kamar cewa zai zo musu barazana ganin kan cewa wani gilar su yi tunanin kan cewa kamar abin da ya fara wasu kasashe tun da haka aka so ma.
Kwarai da gaske wato dole ne shugabanni su sa hankali akan wannan amma kuma abu ɗaya ne zai sa su tsira akan abin da ya faruwa su kasashe ya faruwa nan shine su yi gaskiya su yi adalci su gera shugabancinsu domin yadda ake kallo abin da yake wato fico na kasan nan makoman kasan nan dole ne zai koma hannun matasa
ko da ba su za su dare kan karagar mulkin ba dole wanda suke so ne zai dare. To in har an ce ana so a tsira da wannan, ayi gaskiya, ayi adalci, a kwatanta shugabanci akan inda muka je muka dauko demokradiya din, kaman koyaushe shugabannin mu suna maganan America, suna maganan wato kasashen Turai, to sai su dauko adalci irin nasu su yi. In ba su yi ba, gaskiya da zai samu su da dama ido ba na kasa.
Sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma zauren tattaunawar mu.
Ai taliban da gare ka a matsayinka na dan jarida kuma wanda kai din lambarin da ya shafi ma kafofin sada zumunta, wani rawa kake gani suke takawa wajen zaburar da su matasa wajen neman yanci kamar da muke gani yanzu? Misali a shi professor ya bada misali da abin da ya faru kwanan hatta a jihar ku, a jihar Adama, wajen neman an gyara hanya da matasa suka hashtag na batun fish a Numan Gombe Road ko Yola Gombe Road wanda haya kawo sauyi da sansu. Kana gani wani rawa kuma nan gaba ake tunanin kanta zai taka wajen zaburar da matasa?
Eh, kafafun sada zumunta za su taka muhimmiyar rawa, kasancewar yanzu idan ka duba za a iya cewa a zamanance mutane basu da wata abun da suka mai da shi alaka ko abokiyar su kaman kafafun sada zumunta, domin anan ne zaka ga gaskiya, anan ne zaka ga ƙarya, anan zaka ga abun burgiya, anan zaka ga abun ban haushi. Saboda bibiyar kafafun sada zumunta yakan sa mutum a koda yaushe dinga sanin halin da duniya take ciki. Ina ganin rawan da za su taka zai fi rawan da kafafan yada labarai suke takawa ko kuma suka taka, saboda watakila wasu kafafan yada labarai kafin a ce sun sanar da abu suna da dokoki da ya kamata su bi, to amma kaga shi wannan da yake babu wasu dokoki tukunna, yaro, mace, namiji, babba, kowa zai iya rubuta abin da ya gane wa idanunsa, wani ma bai gane wa idanunsa ba, ya dai rage ma wanda ya karanta ya tantance gaskiya ne ko ƙarya, amma dai atake zai yi. Ya sha bambam da kafafan yada labarai da sai sun bincika, sai sun bi zahiri, sun bi diddigi kafin su zo su sake. To kaga wannan kuma akwai daukan lokaci, kamar misali da kuka kawo batun shi hanyar Gombe zuwa Adamawa dinnan, ai ka gani an yi ta rubuce-rubuce akai, wanda hakan ya sa har ya shiga kunnen shugabannin ko kuma suka gani da kansu sun tabbatar da cewa zahiri ne, kuma sun yi niyyar za su dauki mataki, amma matakin da za su dauka shi suka saba dauka, kuma shi din ne baya aiki din.
To Mustapha Tiku, kaman wani barazana ko kuma kalubale ke gaban hukunta a dai lokacin da matasa suka soma fahimtar muhimmancin tashi su nemi haƙƙinsu, ga kuma rawar da ita kafafen yada labarai take taka musamman kamar da kace a makoman Najeriya, a dai lokacin da kuma a dai bangaren ake zargi kan cewa su shugabannin akwai rashin gaskiya, kana ga ku kalubale ne ke gaban su musamman ma domin a kauce wa juyin juya hali?
To wato kalubale dole ne akwai kalubale a gaban su, wato kauce wa juyin juya hali kamar da nace dazu, shugabanni su zanna su yi adalci, su kuma yin gaskiya akan abubuwan da suke yi, wannan ne kawai zai iya zai za su tsira. A matasa kuma abinda yake faruwa shine kada a zanna kamar yadda abokin fira yake cewa akwai labarai na gaskiya da na ƙarya duka akwai a wannan kafafen sada zumunta, to a dinga tantancewa, a dinga aiki da abu ne na gaskiya su ma, kaga gaskiyan kada ya zama ta bangaren shugabanni ne kawai, su ma mabiya su yi abinda ya kamata an san wannan gaskiya ne, domin gwamnatocin kasashe masu tasowa gaskiya da zaka yi yaki da su yana da yawa, domin sai kai musu ƙarya ko kai musu kage abubuwan da suke da dama wanda ba daidai bane, domin sun mai da mulkin kaman
mulkin
mallaka ne kawai, ba kaman ba demokradiya ake yi ba, duk abin da shugaba ya tuna zai yi ko ya yi mafarki zai ya kamata ya yi zai aikata shi, kuma mutane da dama ba a tambaye shi, a da baka da hanyar tambayar shugaban kasa ko tambayar gwamna, amma yanzu akwai hanya, yanzu wani yana zaune a wani kauye a Tongo ko kuma a Madagali zai iya tambayar shugaban kasa, ce masa ga abinda muka gani kai ba mu yadda ba kuma zai gani musamman in ka doki ko Twitter kai tagin nashi zai gani to kaga an ba mu mutane dama suna iya abinda yake da interface tsakanin su da shugabannin su
kana gai wani zai tana kanta wajilla kawai ayi dan shi ne dan lokaci abin zai kare misali irin wannan zanga zanga da matasa kan yi ko kuma wata yanar gizo da sansu hakan nan wajilla kawai wannan ya wuce kenan ko kuma yanzu aka soma
ina yanzu aka soma ko kuma ba soma ba mutane suna kara waye wani kuma duk lokacin da aka yi zanga zanga za a samu wasu sabbin mutane da su shiga kuma a kowane lokacin da aka yi mutane da dama ba su san ma ana zanga wani yana kauye bai san ma yana zanga zanga ba a kowani wanda tunda aka halice shi bai taba yin zanga zanga ba wani ya fara yanan gizo yayi zanga zanga yanan gizo to a lokacin da za a je a taro kuma taruwan ba wai sai an bata kuri dewa kamar da ana sanarwa ana mai a yanan gizo za a sanar kuma ga inda za a hadu ga lokacin da za a hadu police da suke gani za su hana mutane sai ni suna bani mamaki domin duk wani dan sanda da ka same shi akan hanya talaka ne dan talaka duk wani dan sanda ban cire kowa ba ko daya in akwai shi ya fito ya gaya min shi ba dan talaka ba ko shi ba talaka ba dan sanda akan hanya to ku ne talakawa yayan talakawa sai kuna fada da talakawa yayan talakawa akan wasu kaga wannan ba ku kyauta ma kanku ba in har za ku yi ku dai ku bi doka ga abinda doka ta tana da ku yi wanda talakawan sun san wannan doka ne ta ba ku yi shugabannin sun san doka ta ba ku yi amma a lokacin da kuka bar wannan dokan kuna biye ma wasu manya wasu masu kudi ku yi fada da talakawa ƴan uwanku akan abinda suke neman nan kuma ku ma zai taimake ku yanzu misali talakawa suna zanga-zanga kan hanyar Gombe Yola kai dan sanda baka bin hanyar kana bin hanyar in an yi baraka bi ba don fararen hula ne suka yi zanga-zanga aka gera to ya kamata in sanda su yi tunani abinda fararen hula suke fa yakin nan har da su zai amfane su
wato ina kan cika Musa kana kan cewa su masu yi za su yi akan abin da ya dace abin da ya shafi al'umma ba wai su fake da rawani ba su taka rawani ba
kamar abinda muke gani yanzu kamar yanzu abinda muke gani na SARS din nan in zaka ga akan rubuce-rubucen da ake ta yi na sha karantawa a ce suna kama yan yahu-yahu mai ruwansu da yan yahu-yahu wai su wannan ba aikin su bane to kaga yahu-yahu kan aikin su ne yahu-yahu din abin ne da aka yi ba daidai ba sai aka bi ba daidai ba don a samu daidai abin da yake faruwa
wato a duk irin wanda ya kamata ana tsaftacewa a duk abin da yake da muhimmanci da sauki
yawa
da me kawo ci gaba
tsaftacewa ne talakawa kamata su gane in ka ce wai a cire sasu gaba daya akan hanya ni bana goyon bayan wannan baka isa kai bacci a gidanka ba kamata su fahimci wannan su kuma ya hukumomi ya kamata su gane cewa mutane sa suna wuce maka din nan ni din nan sa sun kama ni ya kai su kuma duka ba laifi wallahi
to wani wata yasa da kuma Mala Aliyu a ƙarshe da yake da dan cinye lokacin da aka diba mana kamar kana gani shi yace dole ne idan su masu yi su matasa idan su yi gudu su san yadda za su yi kai wani shawara aka bada bangarori duka
to ni shawaran da zan bayar a bangarorin gwamnati da ma matasan din duka kowanne karatun ta ne su matashi ya san haƙƙin da gwamnati take da shi akan shi gwamnati ta san haƙƙin da talakawanta take da shi a ƙarƙashin ta a baiwa kowa haƙƙinsa kuma ai gaskiya tsaka ni da Allah idan ana tuna cewa yau fa zan sauka kan karagal mulkin nan ko kuma ni matashi da nake tada husuma zan iya zama wa wani abu na baya na za su iya tayar mun to wata kila irin haka ba zai faru ba amma idan muka bari kawai zamu kare martaban mu to gaskiya ba mu da mafita domin kowaye ya tashi kawai zai kare kansa idan jifa ya wuce kansa in ya harbi kowa shi babu damuwar sa
to muna godiya ka shiga shi mun dauko gangara wata kila zamu samu lokacin zamu dada kan wannan muhimmancin batu da yake rawar da matasa kan taka yanzu wajen neman sauyi a tsakanin al'umma ta hanyar zanga-zanga kamar muka gani wasu da dama sun zama jarumai wasu da dama ba su daman duk lokacin da za ka kawo sauyi sai an samu kamar yadda shi Mustapha ya fada da shi Mala Aliyu ya fada ya ce to dole ne dukkanin bangarorin aikatan ta nazo kai da zaka da za a amfana da kai wata kila ga hana ka san kan cewa wani lokacin don kai ake wa wannan fafutuka kai kuma da za ka yi kada ka bari wani amfana da kai yanzu dai muna godiya muna fata muka sake kungosa kofa za a bude mana
insha Allah
to Mala Aliyu muka sake gaitan ku za ku amsa
insha Allah
to muna godiya ta yanzu kan madadin su bakin namu da ni da na hada hancin shirin daga nan Yola Farin Jihar Adama a tarayyar Najeriya da kuma waɗanda suke Washington a can su Amina da ma sauransu da ke cewa mu zama lafiya
kamar saurare baki daya a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau
yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da Tatiana gabatar da shirin, Zahra Aminu Fage da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa Daniel Brown. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.